الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا ليبو متعلم يا أبا الله سبحانه وتعالى دا تكير رحمة صدي الدرسة يسري من ساتي هدوة wannan yammaci na litinin 10/11 ga watan Rajab shekara ta 1437 na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wannan kuma shine 18 ga watan 4 a shekara ta 2016 na lissafin miladiya. A za mu tashi a darasin mu na 22 a karatun da muke a littafin فضل الإسلام نا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تلدى شرح إنسان نا مال صالح للشيخ وفقه الله. إذن بأمان تابع عند مكتب ما كان ليه قباتا ليه قبر مغناني منغما كرنت أبين دمال يمن شرح إنسان نا حديثي قدابيو wanda aka yi dauri akan ayoyi guda uku. Za mu tashi yau akan hadisi na uku a wannan babi, babin fadlul islam, falalar musulunci. Ya kawo mana ayoyi guda uku da kuma hadisai guda uku, to yau za mu tashi a hadisi na uku din. Haka ne aiko? Yau to shi ne ce qala ba'daha rahimahullah. Ba'daha ma'ana bayan wannan maganar da yayi na wannan hadisai. Qala ba'daha, bayan ta kuma sai shi malam Muhammad bin Abdul Wahhab yace wa fihi ta'liqan. Wa fihi zai bayyana mana yana nufin a cikin as-sahih, wato al-Bukhari. Ruwa Bukhari ya rawaito ta'liqan, hadisi mu'allaq. Za mu zama magana akan me yake nufi da shi. Ani nabi sallallahu alaihi wasallam, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, أنه قال شواياتي أحب الدين إلى الله. الدين لألا يفسو معنى الدين لألا يفسنسا شيني الحنيفية السمحة. زامزو إن شاء الله مجين شرعي ميكو لما لأيمان أكان ميأكي نفيد الدين دين شكانسا أنا في الجنس الديني كوكوا خصال الإسلام. Addinin da Allah ya fi so shi ne alhanifiyya kuma as-samhatu. Alhanifiyya mun sani abinda ake nufi shi ne tsayuwa a kan hanya ta daidai da yin watsi da abinda ba daidai ba. Karkacewa dukkan abinda yake barna ce bata ne, a miƙe, a kalli, a fuskanci, a tsaya kuma tsam a kan hanya madaidaiciya, shi ne alhanifiyya. Wani ne daga cikin sunayen da ake kiran musulunci da shi, shi ne ana kiransa alhanifiyya. Kuma amma dai a wannan siyakin, kamar da malam zai zo bayyana mana, yana nufin ma kana ala wafqa sunna, duk abin da ya dace da sunna shi ake nufin alhanifiyya. Zai mana bayani nan gaba insha Allah. As-samha kuma daga samaha ne. Samaha shi ne rangwame, sauki. To addinin da Allah ya fi so shi ne addinin da yake tsayuwa a kan daidai tare da sauƙaƙawa, tare da sauƙaƙawa, da zama mai rangwame. Rangwamen ya zama sifa ce ta addini. Wannan shi ne zai sanya wannan sifa ɗin ta zama a kawo mana wannan hadisin. Yana nuni a kan falala daga cikin falalolin da musulunci yake da su a kan musulmi. Mun fahimci abin? Ba wai ana karantar da mu cewa mutum daga siffofin mutumin ba ne, a siffar addinin ce cewa shi mai sauƙi ne. In addinin ya zama an siffanta shi da zamansa mai sauƙi, a wannan shi ya nuna mana cewa addinin namu akwai falala da yake da ita a kanmu. Kun fahimci abu? Yawwa. Tare da cewa hakan ɗin yana ilmantar da mu cewa mu ma mu zama masu sauƙi, tunda addinin ma mai sauƙi. zamu zo dai mu ji duk bayanan da malam din yayi mana akan wannan bi idnillahi ta'ala yace wa qad yace wa fihi wa yurid bi qawlihi fadin sa da yace wa fihi yani fi sahih alladhi anahu bi qawlihi fi alhadith alladhi qablahu kafin nan ayati fi sahih ko dawwa a hadithin da yazo kafin wannan yace wa fi sahih ya kawo hadithin abu huraira da huzaifa da mu karanta lam adallallahu an aljum'ah man kana qablana yawa to bayan wannan sai yace wa fihi har yanzu dai a cikin sa ma'ana a cikin sahih yana nufin sahih al-bukhari anan wurin dai fi alhadith alladhi qablahu wa fihi aidan an abi hurairah shima daga abu hurairah to shima wannan din daga abu hurairah ne wa qad dhakara al-bukhari kuna tsallido yace wa fihi ta'liqan fadin sa da yace wa fihi ta'liqan yani fi sahih al-bukhari a cikin sahih al-bukhari an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala yadda yazo kenan a cikin sahih al-bukhari an annabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala kun ga kuwa wannan shi yake cikin hadisi mu'allaq shine abin da ke nufi da ta'liqan din ta'liqan din hali ne na riwayar ma'ana kamar yace ne rawahu al-imam al-bukhari ta'liqan al-imam al-bukhari ya rawato shi mu'allaqan mu'allaqan da ta'liqan ta'liqi shine aikin da ake hadisin kuma ana kiransa hadisi mu'allaq hadisi mu'allaq shine hadisin da aka shafe farkon a farkon isnadin sa aka shafe wani mai riwaya dai ko biyu misali shi al-imam al-bukhari kuma malamin da zai bayyana mana nan imam al-bukhari bai fada mana malamin sa ba kawai sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam kaza saboda dalilin da duk zamu zo mu ji wannan ana kiransa hadisi ne ne mu'allaq in ka tashi fassarawa karatu din nazari mutum zai fassara direct fassara ya ce ratayayi amma ka ga dalibi wannan ba fahimta zai ba shi saboda ta'liqin istilahi ne wani term ne da malaman hadisi suke amfani da shi abinda suke nufi da shi shine duk hadisin da malamin da ya ruwaito shi a littafin sa bai faɗi malamin sa ba sai iskafin sa ya cire kawai sai ya tafi can direct ko ce qala ibn abbas in sahabi ne ko kuma ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam tunda mun san al-imam al-bukhari ya shehi rasu 256 da hijira ya rasu kaga kenan bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai hadu da shi ina cikin malamai can baya sosai a cikin mutaqaddimun nake nufi in kai kwatanta da zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tunda kuwa bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaji ba in yace mana qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna buƙatar mu tambaye shi malam bukhari wa ya gaya maka ko saboda a kaidar riwayar hadisi ba a karbar hadisi haka kawai dan wani yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kaza ba a karba dole sai ya kawo isnadi kamar yadda shi bukhari ya saba yi kuma yana cikin manyan malamai ma a wannan fagen zai kawo mana hadisi daga malamin sa sai ya faɗi kuma malamin nasa da malamin sa haka zai faɗa mana har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake cewa isnadi muttasil yawa isnadi wanne muttasil wanda yake a hade yake tun daga bukhari har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kuma yazo bai fada mana malamin nasa ba kawai sai faɗi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi ma isnadin daga farkon sa ba shi ake cewa mu'allaqa to irin wannan abin da ake cewa mu'allaq ko hadisi ko yin ta'liqi ko hadisi mu'allaq a cikin bukhari akwai su da yawa amma kuma yana yin su ne dan karfafa wani abu da ya riga ya tabbata ba wai dama kawai yana so ya kashe ya kawo wannan hadisin ba tare da ambaton isnadin sa ba mun fahimci abin shi yasa har al-imam ibn hajar al-asqalani ya tashi ya rubuta wani littafi sunansa taghliq at-ta'liq sunansa kenan taghliq at-ta'liq lufe ta'liqi lufe ta'liqi abinda ake nufi sai da yabi sahih bukhari gaba ɗayan sa duk inda bukhari ya rawaito wani hadisi da irin wannan tsarin mu'allaqan so sai da yabi diddigi ya samu isnadin malamin da ya gaya bukhari din bukhari bai ga dama faɗa bane kuma ya samu mafi yawan inda ya faɗa ba wani abu ne abun suka ba, dan haka isnadi ne sahihi illa sun raba biyu sukan ce idan al-Imam al-Bukhari ya faɗi qala wani ko anwani a da siga wanda ake cewa sigatul jazmi suna cewa to sahihi ne. In zai ce qala ibn Abbas ya ce kuma wannan bai kawo ta radi ba, amma suna cewa in ya kawo ta ali'i da sigatul tamrib, haka ake kiransa sigatul tamrib, ya ce ƙila an ce, to nan suka ce galibi za ka same shi bai inganta ba. Amma kuma tun da dama ya bayyana mana shi abin da zai fitar a littafinsa ba zai fitar ba sai sahihi, yana nufin duk abin da yake muttasil, abin da yake muttasil isnadi daga gare shi har zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to babu da'ifi a ciki. Amma in ya kawo abin da ba muttasil ba, ta'liqi ne, to galibin su sahihai ne. Mun fahimci abin? To wannan dai da malaman harka ce ta malaman hadisi, daliban ilimi sa koma can su kara samun fa'idojin da za su samu. Duk da dai malam ya dan kare mana wasu bayanan anan, yace fihi ta'liqan abinda ake nufi yani fi sahih al-Bukhari an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala habbu ad-din ila Allah al-hanifiyyah as-sam'a. وقد ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث معلقا في باب الدين يسر هو الدين يسر باب يي سنن باب كينان الدين يسر الدين سوقي ني دي وانا اكن صحيح البخاري من دين ينونا منا مسلمشي اصلنسا wannan sauki din musulunci ba san tashaddudi har kawo hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ad-din yusr wa lan yushadd ad-din ahad illa ghalaba, shi addini sauki ne da shi, babu wanda zai tsananta addini sai face addini ya rinjaye shi. Wannan kuma sai face ka ne, wannan insha Allah zamu zo mu karin bayani da malam yayi mana akan wannan, wanda yana daga cikin abubuwan mamaki da mutum zai gani a rayuwarsa. Duk mutumin da yake da tsanani a harkar addini ya dauki tsananta komai ba zai bi sauki ba, to galibi za ka same shi zai koma wata bid'a. Galibi yadda aka samu khawarijawa, tsanantawa da rashin haƙuri ya jefa su suka koma wancan bid'o'i na kafirta mutane da kashe-kashe da sauransu. Wannan yana cikin sababi. Ko kuma ka samu mutum gaba ɗaya ma ya yi intikasi, musa intikasi gaba ɗaya ma ya bar addini, in zafinsa ya yi yawa a ƙarshe zai ganci ma gaba ɗaya ma ko ya ridda, in mai sunna ne ya watsar da sunna ma ya koma gaba ɗaya hayaniyarsa kawai yake a rayuwa. Allah na jarabar mutane da wannan, shi yasa kullum rahamar musulunci tana ka tsaya tsaki ɗin, ka tsaya tsakiya, kar ka shiga cikin masu lalacewa ba sa yin abin da ya kamata, kar kuma ka shiga cikin tsanantawa mai yawa da kowa kana tuhumar ra'ayinsa, kai ba wanda ya fahimci abu sai kai kaza tsanani haka, ba a san wannan a cikin addini. Wannan kuma baya nufin ka koma ka shiga holewa kai ta yin abin da ka ga dama, wannan kuma dama ka sani saban Allah ne, in ka shiga cikin saban Allah ba a ce ka saba wa Allah ba, amma kada tsanani ya yawa, in ya yawa yana kai mutum zuwa ga abin da ba shi ake so ba, da Allah kuma ma ya zama mutum ya sami intikasi Allah sauki. Ita wa qaulul musannifi yawa fi kitabul iman, ya faɗi wannan ne a kitabul iman min awwali sahih al-Bukhari, farko wannan littafi na sahih al-Bukhari. Wa qaulul musannifi faɗin malam Muhammad bin Abdul Wahhab da yace wa fihi ta'liqan, ma'ana a cikin Bukhari ya zo ta'liqan, yani anna al-Bukhari rahimahullahu ta'ala lam yasil isnadahu, bai sadar da isnadin wannan hadisin ba, ma'ana bai faɗi isnadin daga malaminsa da malamin malaminsa har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda muka ji shine ake cewa hadisi bane muttasil, ba muttasil bane, ya bashi haka ya gutsure farkonsa, ma'ana yadda ya sa shi shine ake cewa mu'allaq, yawa mu'allaq yace wa inna ma allaqahu, ya sanya shi mu'allaqan. Wa lafzu ta'liqi fi alfadil istamin alfadil istilahi, yake lafazin ta'liqi yana cikin lafuzza da malaman hadisi suka yi istilahi a kansu. Inda kun fahimci istilahi, me yake nufin istilahi? Dan yana nufin za ka iya samun wata kalma tana da wata ma'ana a larabci, amma kuma malaman fiqhu suna da sunan da suke nufi ko suna da abin da suke nufi da ita daban. Mun gani malaman hadisi suna da wani abu da suke nufi da wannan kalmar daban da na malaman fiqhu. Malaman tafsiri haka a wurinsu daban, malaman aqida su ma ile zama da wurinsu, amma duka kalmar asalin ta larabci ne. Shi yasa zaka ga a littafin malamin kana karanta za a ce ta'arifin kalma kaza lugatan, sai kuma a ce me istilah, ma'anarsa shine a lugar larabci mu san asalin kalmar, sai kuma a ce istilah. Istilah shine a yaren malamai, malaman wannan fannin. Yanzu misali kalmar sunna, kalmar sunna an mun sha faɗa tana da ma'anoni daban-daban. Agun malaman fiqhu in suka ce ma sunna suna nufin duk abin da ba farilla ba, shine sunna. Agun malaman hadisi in suka ce sunna suna nufin gaba ɗaya abin da aka rawaito daga manzon Allah, hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, oh shine ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqin aw khuluq. Agun malaman aqida in suka ce sunna suna nufin abin da ba bid'a ba, to kaga kuma duk kalmar sunna, sunna da ita ce sunna. To wannan a gurin malaman aqida su ce sunna suna nufin abin da ba bid'a ba, a gurin malaman hadisi suna nufin hadisi, a gurin malaman fiqh suna nufin abin da ba farilla ba, shi ake nufi da istilah. Terminology ne da su malaman wannan fage suke amfani da shi suke kiran kaza, shine istilah. To lafazin ta'liqi ba lafazi ne shi ba da zaka zo ka fassara shi kawai da Hausa ka ce hadisi da tayayye ba, don ka faɗi haka dole dalibin da ilimi da ka gaya masa yana buƙatar ka fassara masa, to me ake nufi da latayi hadisi? Haka a jikin bango ake latayi ko a ragaya? Kaga ba zai fahimta ba. Don haka ashe kawai ma'ana ce wani abu suke nufi da ta'liqin, shine idan mai riwaya mai littafi bai faɗi sunan malaminsa da malamin malaminsa har zuwa wani wuri ba, yauwa har zuwa wani wuri a isnadin, sai ya faɗi ya ce kalawa ne kawai, sai a faɗi matanin hadisin. Idan asar ne ka ce a faɗi sunan sahabi, in kuma hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba tare da isnadi ba, wannan shi ake cema me ta'liqi. Asalinsa a babun hadisi da'ifi yake, hadisi da'ifi yake sai idan an samu masa hanyar da ta nuna ittisalin isnadin. Al-Imam al-Bukhari girman sa ne a wannan babin, yasa ake kasa wannan abin nasa dama biyu ma a kalle shi, in ya faɗa da sigal jazm a ce sahihi, duk da dai da maganganun malamai a wannan din ma ba kowane abu aka yi ittifaqi a kansa ba. Ɗaliban ilimi dai suka ƙara zurfafawa a wajen babin mustalahin hadis za su ƙara samun fa'idoji a kai, amma sama-sama dai ilimin da za a gaya mai fara neman karatu wani shi ne abin da za a faɗa. Abin da ake nufi da ta'liqi hadisin da ba a faɗi farkon isnadinsa ba, sai aka ce kalawa ne, shi kenan, shi ne ta'liqi, ka riƙe haka ya ishe ka. To sai ce istilah min alfazil istilahi, istilahi ahlil hadisi, yana nufin malaman hadisi ne suka ɗauki wannan a matsayin kalmar ko yaren da suke amfani da shi wajen nufin hadisin da aka rawaito shi da wannan siga. Yuriduna bihi, to gashi zai fassara mana me suke nufi da ta'liqi. Yuriduna bihi anna al-mukhrija lil hadisi, cewa wanda ya fito da hadisin, ma'ana mai littafi da ya rubuta littafinsa ya tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ake cewa mukhrij alladhi akhraja al-hadisa, sai sa sharta. An ga sharta ko wannan sunan take ne da larabci sharta hyphen din nan, sai ce laysa al-mukhrij, karka karanta al-mukhrij, al-mukhrij ne yana so ya karantar da kai ne akwai bambanci tsakanin al-mukhrij da kuma al-mukhrij. To shi nan me yake so ya mana magana akai? Yana so ya mana magana akan al-mukhrij. Sai ya ce laysa al-mukhrij, karka karanta shi mukharrij, ina nufin al-mukhrij shine wa aw ar-rawi, ko kuma mai riwaya lil hadisi, wanda ya rawaito hadisin, min ashabil kutubi, na daga ma'abuta littattafai. Kunga kenan ashe anan ana zancan wanda ya rubuta hadisin a littafinsa, yanzu kamar wanda wake ma kamar Bukhari, musamman wannan kuma wannan hadisin ma da muke magana akan sa Bukhari ne ya rawaito shi, ko kamar Bukhari, kamar Muslim, Tirmidhi, Abu Dawud, Nasa'i da Ibn Majah, wannan ashabul kutub sita kenan da sauransu. To duk wanda yazo in ka bude littafin sa na hadisi wanda ya saba cewa haddathana wani qala haddathana wani qala haddathana wani har ya kai gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a isnadin wanda wannan sunan sa menene hadisi mai muttasil yawa. To idan ya saba haka sai kaga wani wuri ya ce qala ibn Abbas misali qala ibn Mas'ud ko qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan ai kaga abin tambaya ne saboda mun san shi ne littafi lokacin da aka rubuta littafi lokacin da rubuta littafin sa ai babu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka ba haduwa yayi da shi yaji ba ta ina yaji wannan lalle akwai wadanda ya saki bai fade su ba a cikin isnadin sa to wannan shi ake kira mu'allaq to sai yake cewa al-mukhrij shine min ashabil kutub daga cikin ma abu talib tabi yahdhifu ya goge shine yahdhifu aklan hazfu shine a goge abu ko a kifadar abu wa yusqitu ko ya yadda ya yasadda ma bainahu wa bain man allaqa anhu ya yasadda ko ya goge ko ya shafe abinda ke tsakanin sa shi mai littafin da man allaqa anhu da wanda ya rawaito hadisin daga gare shi mu'allaqan din yanzu misali a wannan hadisin daga waka rawaito ayace kallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala tunda tafiya yayi tsallake fadi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai kun ga ya shafe mana duk wanda suke tsakanin sa shi bukhari da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da ake yi yahdhifu aw yusqitu ma bainahu wa bain man allaqa an tsakanin sa da wanda yayi ta'liqin daga gare shi ana nufin anan rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-isnad daga isnadi ya shafe su daga isnadi min dinnan mu'allaqa sai bi yahdhifu yahdhifu min al-isnad ma bainahu wa bain man allaqa kun gane larabcin guru yau kai misali isnadin da yana hannun sa shi ya san waye malamin sa ya san waye daga waye daga waye daga waye gaba daya to amma ko sai cire shi kallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yanzu kai in kana wa'azi kana fadakar da mutane ai kakan ce kallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko to tunda ba rubutawa kai ba za a tambaye ka kai tunda kuma baka rubuta littafin da kace zaka rubuto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lantan a tambaye ka ina isnadi dama kai ma ba ruwa ya kai da isnadi ba daukowa kai a littafin malamai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza mun fahimta wannan to aka ga wannan ba wani ba bakon abu bane agun wanda ba mai littafi ba amma agun masu littafi dole a tambaye mutum a ina ya akai abun ya zama haka to ka yadda shi ko yadda ko ya cire ko ya goge wanda ke tsakaninsa da wanda ya roto magana daga gare shi daga isnadi fayusqitu adadan min ar-rijali sai je fadda ya saki ya goge ya shafe wani adadi na daga mazajen isnadi qad yusqitu wahidan zai yi wannan qad ma'ana zai yi ne ma'anarta wani lokacin zai zama haka wani lokacin zai zama haka zai iya zama cewa mutum ɗaya ne kawai babu a isnani kamar wa kenan malamin sa idan mutum ɗaya ne ko wa qad yusqitu ithnain zai iya kuma yadda mutum biyu ma gaba ɗaya bai faɗa ba wa qad yusqitu thalatha zai iya zama ma uku wa qad yusqitu jami'al isnadi zai iya ma sakin duk isnadin kawai sai kallar rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai sai wayu haka ne ko wayukfiru ko ya wayadhkuru ne wayadhkuru muntahahu sai fadi karshen sa wayadhkuru ne wayadhkuru muntahahu sai fadi inda hadisin ko inda isnadin ya tike kun ga wannan tasirin rubutu daga sauti kenan ko wayakfuru sai wa yadhkuru ne sai mai rubutun yadda kamar an ce wa yakfuru sai rubuta yakfuru da ya tsaya muraji abba zai rubuta wa yakfuru dan ba shi da munasaba a ce wa yakfuru muntahahu ya yi waita muntahahu ba daidai bane ma gaba ɗaya zancen amma wa yadhkuru muntahahu tunda ana zancen ya sarayar da waya yadda wannan ya goge wannan bai faɗa ba wa yadhkuru muntahahu sai ya faɗi ƙarshen hadisi mai muntahahu din kamar misali fa yaqulu sai ya ce wa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ai shi ne muntahahu mabda'ul isnadi inda al-bukhari misali inda ya fado shi muttasila muntahal isnadi kuma shine rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga idan ya shafe kowa da kowa da kowa daga cikin isnadin malamin sa da malamin malamin sa da malamin 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 sa har zuwa manzo Allah sai faqi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga hadafa al isnad kulluhu wa zakara muntahahu kun gane ne kan wa an nabi sallallahu alaihi wasallam aw qala nabi sallallahu alaihi wasallam ko yace aroto daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashbaha dhalik da muka mance wannan lakin al bukhari ya rahimahullahu ta'ala lahu tariqatun fi ta'aliqi yana da hanya da aka saba da ita ta ta'aliqi wannan kuma dole ne yi addu'a ta musamman ga malam al-hafiz ibn hajar al-asqalani wannan bawan Allah hidimar da yawa addinin musulunci da daliban ilimi da yawa sun santa musamman hidimar da yawa sahih bukhari kun san dai sharhin sa da yawa sahih bukhari wani din nan kowa san shi ko fatuhul bari yawa fatuhul bari a wanda saboda muhimmancin sa wasu malamai ma daga bada suka go za su rubuta sharhi ga bukhari su sa masa suna fatuhul bari har shaukani yake cewa ila hijrata ba'da al-fath ai bayan fatuhul bari na ibnu hajar ba wanda zai wani kuma sharhin bukhari ya kai irin abin da ibnu hajar ya sa a sharhin sa kuma haka abin yake har zuwa yau babu wanda ya wa al-imam abin nan sahih bukhari aiki da sharhi da ya fitar da ma'anoni da hukunce-hukunce da fa'idoji na isnadi da harkar hadisi irin wato malam ibnu hajar hatta wanda ya zo kafinsa ibnu rajab al-hanbali 795 ya rasu dalibin malam ibnu qayyim mun san shi shine littafin da muka sani jami'ul ulum wal hikam da sharhin arba'un an-nawawiyya ko shi ma yana da nasa sharhi akan sahih bukhari shi ma sunansa fatuhul bari amma ko kusa ko alama ba sa haduwa da tunda ibnu hajar gashi cewa ya riga shi amma ka karanta yana nan kuma shi ma an buga shi yana nan mujalladi 10 amma kana karanta malaman duk da suka yi aiki akan su sun ce ina ba ma ka iya kwatantawa aiki harka da aikin ibnu hajar daban take to wannan babban aikin da yayi shi ya gano mana waɗannan abubuwa har a gane manhajin bukhari a wuri kaza har da yake bayyana mana abinda malami suka gano cewa fiqhul imam al-bukhari fi tarajimihi akun san wannan zancen ko fiqhul bukhari ana gane shi ne ko ra'ayinsa ana gane shi ne a tarajim ɗinsa tarajim ana nufin tabwibi kun san idan ya zo inda ka san sahih bukhari kana ɗauko shi za ka ga abinda zai fara ba iri tsarinsa na sa babi ba iri ɗaya ba ne za ka iya gane inda ra'ayinsa ya dosa tun daga babu shi ne abinda ake nufi da fiqhunsa idan abu ya halatta sai ce maka babu jawazi kaza da kaza babun halaccin yin kaza ko babu tahrimi kaza babun haramcin kaza da kaza saboda tun daga karanta babin kawai ka san cewa abu kaza haram ne kawai za ka karanta hadisan ne saboda ka ɗauki hujja to shine abin da suke nufi to irin waɗannan manhaji a fahimci ya bukhari yake kaza ya yake kaza to yana cikin manya-manyan ayyukan da malam ibnu hajar ya mana Allah madauki ya bashi aljanna akan to daga cikin abin da yayi sanin manhajinsa a ta'liqin ya faɗa a muqaddiman tazliqut ta'liq kun san juzu'i nawa ne tazliqut ta'liq juzu'i 5 ne duk hadisin da ibn ashi bukhari ya rawato shi inda ya rawato shi mu'allakan irin wannan kun dai gane mu'allakan yanzu to sai ya bi diddigi ya bi sauran littafai sai ya gano wanne malamai ne aka shirya wannan isnadin ai asalin wannan an rawato shi ne daga wani shine ma malamin bukhari sai ce hadisin ma wannan ya inganta ta wannan hanya zaka sai ya faɗi wannan abu to haka yi sai ya sa yi har mujalladi ya kai har guda 5 iya dan ai mana maganin ta'liqi a bukhari kada wani ya zo ya ce kun ce bukhari komai sahihi ne to dan me ya kawo ta'liqi to sai wannan aikin shi ma ya fidda waɗannan abubuwan domin a gane Allah ya gafarta musu da to sai ke cewa yana da tariqa fi ta'liqi hanya wajen ta'liqi malam ya shigar da mu harkar hadisin shi yasa ku ga mun shige ta ni ina bin abin da ya rubuta ne yau amma tunda wasu abun suna buƙatar bayanin yadda zaka hango ka hararo abun shi yasa na kan tsami bayani sai sai me tariƙar bukhari a wannan ta'aliki nasa annahu idza jazama bit ta'aliki shine idan ya fade shi bai daya ba tare da kokonto ba shine jazmu ya yanke kat ba tare da ya nuna wata alamar taraddudi ba yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko qala ibn mas'ud ko qala umar bin fad qala abdullah ibn umar misali ai kun ga wannan jazmi ne wa idza jazama bit ta'liqi yani dhakarahu bi sigati al jazmi ni ambace shi da siga irin ta jazmi wato siyaki da tsari irin wannan na yankewa ba tare da kokonto ba ka qaulihi kaman fadin sai ce qala au ka qaulihi ko fadin sai ce an yace anin nabi sallallahu alaihi wasallam au حدث كو شي حدث النبي صلى الله عليه وسلم كو حدث ابن عمر ده مكمنشين wannan او اشبه ذلك كو ابن ده كما ده haka مما فيه صيغه الجزم na daga abin da zamu fahimci cewa sigar ta zo ne da irin wannan tsari ba kokonto min bidayati ma zakara tun daga farkon abin da ya ambata ita fa inna hadha yadullu ala sihhati isnadihi indahu to wannan yana nuna mana cewa isnadin sa ya inganta a wurin sa shi yasa ma bai tsaya sai ya faɗa ba la'alla wani abu ne a cikin sharadi wani dina cikin fa'ida da Ibn Hajar yake gaya mana sai ce ya gano la'alla dalilin da yasa Bukhari bai faɗi wannan isnadin gaba ɗaya ba saboda akwai wani mutum da baya cikin sharadin sa ma'ana bai saba riwaya daga wurin sa ba amma tunda yana da wata hanya daban ba ta sa ba wanda zai inganta to sai ya faɗi wannan din ko ko bin shi ko daga baya za ku gano cewa wannan hadisi ya inganta yawa da sani yayi yawa to shine sai yake cewa fa inna hadha yadullu ala sihhati isnadihi inda aw jawdatihi indahu ko kuma cewa yana da kyau lakinnahu taqasara an rutbati shartihi kun gani ga abin na fada sai dai hadisin ya gaza shine taqasara qasirun ma'ana ya gaza bai kai martaba shine rutba bai kai darajar sharadin al-Imam Bukhari ba dan Bukhari sharadinsa ya fi kowanne mai littafi wahalar sharadi me ma'anar sharadi suna cewa abinda ake mai da sharadin Bukhari shine malaman da Bukhari ya saba riwayar hadisi ta hanyar su shi ake nufi da sharadi ba wasu sharuda ba akwai magana sharudan kamar yadda Al-Hazimi ya rubuta littafi akan bayanin waɗannan sharudan al-Imam al-Bukhari din akwai abinda ko akwai irin nau'in malaman da Bukhari ba riwaya daga wurin su daka in ya gansu a isnadin kawai zai tsallake komai muhimmancin hadisin ba zai kawo shi ba yau saboda wannan mutumin akwai dan suka a kansa ko idan kuka ji ya ruwaito hadisin mutanen gari kaza to hadisin ba mai kyau bane wanda bai san wannan harkar ba sai ya dauka cewa wani abu ne kamar su dabaru su suna da bayan wannan ilimin na harkar mustalahun kuma akwai wani ilimi mai zurfi mai wahala da ake cewa ilmul ilal ai kuna jin sa ilmul ilal sanin ilal ilal na hadisi zaka ga hadisi zahiruhu sihha zahirin sa in ka kalli isnadin ka ce wani fika ne wani fika ne wani fika ne zaka ji an ce rijaluhu kulluhum thiqat kamar da al-Haythami yake faɗa a cikin majma'i zawaid sai ce rijaluhu ko ya ce rijalu sahih ko kuma kulluhum thiqat to amma duk da ko an ce maka rijalun isnadi dukkan su amintattu ne to za a iya samun matsala la'alla wani daga cikin su ya ruwaito hadisi daga wani malami malamin ko ba su taba haduwa ba ba su taba haduwa ba shi ko Bukhari baya yadda ya ruwaito hadisin wani mutumi sai ya tabbatar da wannan mutumin ya hadu da malamin nasa sun hadu misali wani zai ce an wane an me ma'anan an ma'ana na ruwaito daga wani to ita wannan tahtamil za ta iya daukar ya ji da kunnen sa za ta iya daukar kuma wani ne ya ji ya gaya masa to idan aka san mutum misali kamar da zai zo mana magana yanzu a kan Muhammad bin Ishaq in aka san mutum mai tadlisi ne in ya ce an to ba a karba to ba wannan nake so in faɗa ba a zahirin isnadi za ka iya gani cewa isnadin duk mazan menene kamar da nan mata za a ce tikat to amma sai a samu wani bai haɗu da wani ba ba a samu liƙa'i ko an samu mu'asara nan suke cewa Bukhari ya bambanta da Muslim wajen wannan sharadin. Al-Imam Muslim in aka ce wannan malamin sun rayu tare da malamin sa zamani guda, Muslim na iya hakuri kawai sai dauki wannan sai ce ya yadda da shi. Amma Bukhari shi ba zai yadda da wannan ba, dan an ce malam wane sun yi zamani ɗaya da wane, yadda in wannan yace an wane zaka iya karba ka kace eh tunda sun yi zamani ɗaya sun hadu kenan a wani wurin ba mu sani ba, to abun Bukhari baya yadda. Sai tabbata cewa wane din nan sun hadu da wane a gari kaza, shi yasa za aka ji an ce wani lokaci wannan hadisin na mutanen Baghdad ne, wannan hadisin Shami ne, na mutanen Sham ne. To idan wani malamin da ba a san shi da ya je can ba sai ya ruwaito hadisin mutanen can, dole wani malamin ne daga can ya zo gaya masa. Daka idan ya faɗi sunan wani malamin wani garin da bai taɓa zuwa ba, akwai rikici. Bukhari ba zai ruwaito ma wannan ba. Mun fahimci wannan abu? Wannan shine abin da yake da shi na tsananin, shi yasa zaka ji an ce daga Bukhari ya ce Abu Sahih ne ko ake karɓa. Ba wai haka kawai daga zaba ba ne malamai suka yi, a'a wahala ake sha a gano haka din. Na'am. To shine sai yake cewa ina ne amma ashi ba zalika yawa mun musu ne ko lakinnahu taqasara an rutbati shartihi sai eh amun gama nan inda yake cewa ina ne fa inna hadha yadullu ala sihhati isnadihi indahu hu aw jawdatihi indahu mina sai ce lakinnahu taqasara an rutbati shartihi nan ne muka ga yawa sai ce wal bukhari lahu shartun al imam al bukhari yana da sharadi fi sahihi a sahihinsa shadidu sharadin nan kuma mai tsanani, sharadin nan mai tsanani a ko me yasa yake fi sahihi a littafinsa da aka sani da suna me sahihul bukhari, amma yana da wasu littafan daban wanda ba sahihul bukhari ba zaka samu hadisai da'ifai ma a ciki, anan bai dora ma kansa cewa ba zai fitar da wani hadisi ba sai sahihi, kamar da sauran malamai suka tattara kowane iri ko za ku yi aiki domin su a wancan zamanin fa in suka ruwato hadisi inda suka baka isnadi to ba ruwansu, su sun gama aikinsu, aikinka ne kai za ka bi mazajen ka tabbatar da cewa wannan ya haɗu da wannan, wannan daidai ne, wannan kaza da kaza, sai kai hukunci eh ya inganta. Kaga duk zancensu su da malamai suke ba da irinmu suke ba, kuma haka bane yawa. To shi din shi ma a wasu daga cikin littafansa ya yi rubutu irin na waɗancan, yanzu kamar kusan yana da al'adabul mufrad, littafin al'adabul mufrad akwai hadisai sahihai a ciki, akwai waɗanda ba sahihai ba, akwai at-tarikhul kabir fi ma nasa a ciki, dama kuma yakan kawo masu riwaya ne wanda yake akwai maganganu a kansu, kaga wannan dama dole ka samu wato hadisan da ba daidai ba, dama yakan kawo su ne a matsayin misali. Amma cikin sahihul bukhari ina so ku fahimci wannan, dan wani yana cewa sai sai ku kun ce komai bukhari ya ruwaito, sai a ce a ba haka bane, komai bukhari ya ruwaito a cikin sahihi to shi muke magana, saboda anan ne ya wahal da kansa wajen bibiyar waɗannan hanyoyi, bai yi wasa wajen sharadin sa. Menene sharadin nasa mai tsanani? Gashi sai ce wal bukhari lahu shartun fi sahihi shadidun, ko haka za karanta wal bukhari lahu shartun fi sahihi shadidun, ba fi sahihi shadidin ba, domin shadidun din sifa ce ta shartun, yawa ma'ana wal bukhari lahu shartun shadidun fi sahihi, wani hada shi yasa ma taqasarat kathirun min al ahadith indahu an shartihi, da yawa daga cikin hadisai suka gaza kaiwa sharadin sa, shi yasa bai kawo su ba, sai ka ji wani hadisin Bukhari da Muslim sun hadu a roto, wani kuma ka ji iya Bukhari a iya Muslim ne roto, Bukhari bai roto, haka za ka ji su Abu Dawud sun roto, Tirmidhi sun roto, An-Nasa'i, Ibn Majah sun roto hadisan da ba za ka same su a Bukhari ba, shi ba wai bai san hadisan ba, ya bi su ya bi diddigin su ya gane cewa shi ba su shiga cikin sharadin sa ba, su kuma dantan da ba su shakanta wa kansu fitar da iya sahihi ba, suka rubuta a littafin su, sai malamai da suka zo bayan su sune za su bincika sai a wannan hadisin sahihi ne, wannan kuma ba sahihi ne, saboda ban Allah na Allah hore masa wata irin kwanya ta mamaki. Kun san kissar sa da lokacin da yaje garin da yaje Kufa, mutanen Kufa suka ce bari su gwada shi, an ce ga wani malamin hadisi mai yawan hadda, sai suka tara hadisai guda 100 hadisi 100 kowane da isnadin su sai suka tattakuda su sai a dauki isnadin wannan tun ai kun san isnadi kun san kuma mutum ba sai an yi bayani sai a dauki isnadin wannan hadisi sai a jonawa wancan matanin sai a dauko wancan matanin sai a jona shi da wannan isnadi aka hargitsa sai a ce haddathana wani an wani sai sai Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai a kawo matani to yana jin su hadisan nan guda 100 yace san ba haka suke take a lokacin ya juya sai mai da kowanne sanadi da mataninsa kowanne matani da sanadinsa ya kuma karanto musu su da kansa haka da ka ya juyo musu hadisan suka ce lalle mun tabbatar kai imami ne a wannan su da haka mutanen Allah ne ya ajiye su don su yi wa addinin sa wannan hidima ba magana ce ta haka kawai aka samu hadisai kamar yadda aka ji suna faɗa musamman shi'a a fadar sarakuna duk aka zauna aka rubuta hadisai haka suke cewa saboda kawai a tuhumi buku abin nan su waɗannan littafan a tuhumi kuma a waɗanda suka roto a tuhumi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam din kuma ba a bashi Allah ya sauke to sai ke cewa ina ne ولهذا تقاصرت كثير من الأحاديث عن شرطه فربما علق بصيغة الجزم ونلوكسين وتقيل ذهب زي تعليقني بصيغة الجزم يتي قال هو أنكو حدث كما يدي بامو أنه مثال كما فعل في هذا الحديث كما يدي أو أنه حديث أنه علقه بصيغة الجزم يا علقاشي ya ruwaito shi ta'liqan amma da sigatul jazm ai kun san yanzu me sigatul jazm da sigatul tamrid na bayyana maka ko in yace qila ko ruwiya shi ake nufi da sigatul tamrid tamrid na rashin lafiya eh amma ba rashin lafiya ake nufi ba anan eh amma dai asalin kalmar daga nan ma'ana abinda za a ce wasu sun ce an ruwaito to kaga wannan ai ba tabbas amma an kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan kai mun kana da tabbas cewa ya faɗa to duk ta'liqin da Bukhari yace qala ko haddatha ko an mun gane to ana daukar sa mene sigatul jazm to kamar yadda yake a wannan hadisi dan haka wannan hadisin kenan menene shi sahihi shikenan abin da malami yake so ya kai mu gare shi sai sai wa huwa wannan hadisin an Muhammad ibn Ishaq arwato shi daga Muhammad ibn Ishaq Muhammad ibn Ishaq kun san shi babban malami ne shi ma kuma ya shahara musamman asira shine ma'abucin sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to amma a cikin harkar riwayar hadisi malamai suna da matsala da shi an san shi da abin da ake kira tadlisi to san tadlisi to yau mun koma karatun hadisi kenan tadlisi ma'anarsa shine idan mutum zai ruwaito hadisi daga malaminsa zai ce ai kun ga me yake cewa ko ce haddathana wani ko ce qala abin nan anba'ani ko akhbarani wani ko haddathani wani da makamancin wannan to an ana daukar in yace haddathana ba za a kokwantansa ba za a ce wannan eh ya ce wani ya ba mu labari shi tabbas haduwa suka yi ba su labari ko to akwai sigar kuma an za ku ji an ce an wane anin nabi sallallahu alaihi wasallam to an ce an ma'ana an ruwaito daga shine ma'ana an kun ga wannan singar ai tana da bambanci da kace haddathani da haddathana in kace haddathani da haddathana fi'ili ne ka kawo da fa'ili in ka faɗi sunan malami da maf'uli kai mai wannan damirin ko ba haka bane to kaga wannan akwai ƙarfi sosai a cikin ta amma aka ce an to akwai wani abu to sai malami suka ce duk wanda aka san shi da tadlisi in dai yace an to ba za a karba ba me ma'anar tadlisi tadlisin shine ka shafe sunan wani malami a cikin isnadi yanzu misali idan ka ruwaito daga wani malami ko amma kuma kana tsoron tunda shi mai rauni ne a gun malamai in ka faɗi sunansa za a ce wannan hadisin menene sai a ce ba za a masa hukunci da inganci ba sai a ce da'ifi ne sai ba ka faɗi sunan malamin naka ba don tsoron da'ifi ne sai ka faɗi sunan malamin sa shi sai ka ce an kaga an din nan ai dai ta ba da duka ma'anar daya tun duka an ruwaito ne ba ƙarya a cikin an din to amma an yi amfani da an ne don gudun a faɗi sunan wannan an shafe sunansa kun fahimci wannan wannan ɗaya ne daga cikin nau'o'in da malamai suke ce mace tadlisi tadlisi shine cushe da boye aibi in ka karanta littafin fiqhu a babin ciniki a cikin yi magana akan cewa haramun ne mutum ya tadlisi ka boye aibin abin da zaka sayar ka kai ragonka kasuwa ba shi da lafiya sai kai masa wata dabara ko a ba shi sharuwan wake kamar da suke ko sai cikin yi dim sosai ana taba sai ji ai wannan mai kiba ne wannan duk yana cikin tadlisi da gici ka boye aibin sa ko kana sai da radio ko agogo garin daukowa an kawo maka dila za a shiga cikin shago sai ɗaya ya fado handle din ya kare sai ka dauka ka jona shi haka dai yana dan rawa ka da aka tashi zuwa za a saya ka san da bambanci tsakaninsa da wanda bai fado ba to idan duk ka sa su ka ba su kuɗi ɗaya kuma baka yi bayani ba ka yi me tadlisi to ne shi ake nufi da tadlisi yau to a hadisi ana yin wannan duk wanda aka san yana yin wannan to in yace an to ba za a karɓa ba sai a ce wannan hadisin nasa ba daidai ba ne siqat suna yin tadlisi ba wai duk wanda kaga ya yi tadlisi an ce da'ifi ba ne a'a siqat suna tadlisi Muhammad bin Ishaq malami ne duk da bai kai abin nan sauran malamai manya ba amma in yi wannan ya ce shi ma an to ba a karɓa amma in ya ce haddasana to ana karɓa kun ga bambancin matsala to shi ne a nan wurin ga shi abin da malamin zai gaya mana sai ce wa huwa an Muhammad bin Ishaq Muhammad bin Ishaq yana cikin malaman da suka yi zamani da Imam Malik kuma da ƴan maganganu masu tsanani tsakaninsa da Malik haka dai irin na malamai da malami da malami na yanda ake ce ma hadithul aqran da har ake cewa yutuwa wala yurwa a kaida da malami suke bayarwa maganganun wani malami ya faɗa na su kan dan uwansa malami ba a karɓa kawai shiru ake ba a ma ruwaito su amma akan kawo su a kissoshi haka dai dan mutum ya ji halin wani abu da ya faru wannan ya ce malik din me ya sani zaka ji an ce ya faɗi wannan irin waɗannan maganganu kuma kaga malik ya fi ƙarfin a faɗa masa irin wannan yau to irin wannan dai maganganu ne da ba a ɗaukar su zama wani abu to Muhammad bin Ishaq an Dawud ibn al-Husayn daga Dawud ibn al-Husayn kun ga an aka yi amfani da nan ko to ga Muhammad bin Ishaq mudallis ga shi ya ce an to ya hukunci wannan za a karɓa ko ba za a karɓa ba a ka'idar malamin wannan ba za a karɓa ba tunda ya ce an za mu ji maganin abin nan gaba an ikrimata daga ikrima an ibn abbas daga abdullahi dan abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا شيء أحب الدين إلى الله أو دقى ابن عباس من أزمة بخار بن أبو هريرة تذكرني ابن عباس أنه قال يا شيء أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة يوى بعديث من معنى مكو أيوة أنا إن قد تتسمي ما لم زي ما نبي يعني تسيتي ومعلوم سنن أبني أن محمد بن إسحاق سوى محمد بن إسحاق وصفه جمع من أهل الحديث وخاصة المتأخرين بأنه يدلس يتشي محمد بن إسحاق ديوا دكتين ونتاري نما لمن حديث مصمم ما لمن بايا بايا سنيه كنشي سنصف فانتاشي لكي وين أين تدليس عندو كنشي تدليس يعني وتحني أتتكوتي وينك أيا بدأ كاما مسلم أتي مكالي شيبا تند أن يتي kuma an din nan ba matsala bace daga wannan hakikatan yanzu misali wannan ya ruwato daga malam ya ruwato daga wannan in kace an wane duk abu dai ne in kuma ka tsallake wannan kace an wane dai duk an din dai daga wannan ne aka baya nuna kai ne ka karbo daga wannan baya nuna wannan ne ka karbo kawai dai an karbo zaka ba ƙarya bace amma hanya ce da malamai sukan wasu masu irin wannan halin sukan kauce daga asiffanta hadisin su da rauni sai su yi tadlisi su ɓoye sunan wani malami amma kuma malamai da suke nuqad suna ganowa irin su bukhari kana aje musu wannan hadisin sai su ce a'a ina Muhammad bin Ishaq ya haɗu da wani har zai ce an saboda in akwai kwakwalwa akwai rike tarihi
zai ce maka wani fa a gari kaza aka haife shi a shekara ta kaza ya fara karatu a gurin malam wani ya dauka karatu wani da wani su suka dauki ruwaya a wurin sa shi kuma malamansa da wani ne da wani babu wani a ciki sannan kuma ya rasu lokacin da ma bai balaga ba lokacin da wancan ya rasu ina suka haduwa dai abin nan sai a ce a'a wannan da yace an wannan ba ba su haɗu ba to wannan ilimin gano gaskiyar abubuwan nan hakika sai ake cewa ilmul ilal kuma ilimin manyan malamai ne ba na kowa da kowa bane hatta a ilimin hadisi ba kowane dalibin ilimi ne ke shiga harkar wannan abun ba Allah ya saka musu alheri hidimar da suka yi addinin musulunci mu daidai sai shi bi annahu yudlis wa annahu qad yusqitu alwasitata bainahu wa bain shaykhihi kun gani idan da wasita tsakaninsa da shehin da aka ambaci ya roto daga gare shi a hadisi zai iya iskatun wannan wasita din mun san wasita ma'ana dan tsakani wanda yake shine ainihin wanda ya bashi labarin bai fade shi ba sai fadi wani wanda shi wancan din ya roto daga gare shi shi kuma bai roto daga gare shi ba ta hanyar wani ne amma kuma a littafin da ke hannunmu shine shehinsa saboda shi iya shi ya fada to abin da yake nufi kenan bainahu wa baina shaykhihi Allah sa kuna gane to sai yace lakin Dawud ibn al-Husayn thiqa amma kuma Dawud ibn al-Husayn ai thiqa ne wa huwa shaykh ibn Ishaq fi hadha al-isnad kuma shine shaykhin ibn Ishaq a wannan isnad wa ma dama anna al-Bukhari allaqahu bi sigati al-jazm to tunda kuka ga Bukhari ya ruwaito wannan hadisi muallakan kuma da siga ta an a tabbace babu kokonto to sai ce fa hadha yadullu ala sihhati sama'i muhammad ibn ishaq li hadha alhadisi wannan ya nuna mana ingancin jin shi muhammad ibn ishaq wannan hadisin cewa ya ji shi daga wannan malami wa sai kun ga ka'idar malamai ita ce indai ibn ishaq yace an ba a karba to nan bukhari ne yace shi wannan cewa qala din ko an din da ya roto da sigatul jazmi ita ce ta fidda cewa bukhari da bai san cewa wannan a wurin sa ya roto ba da bai kawo ba to kuma wannan shine dalilin sako shi muallakan din bai sako shi a cikin sahihi saboda ya san Muhammad ibn Ishaq inda yace an to ba aka kun gane sirrin abun shi yasa sai ya sako shi muallakan da ya sako shi kuwa da isnadin kammalalle ai ana ganin Muhammad ibn Ishaq an ce an to sai a ce a kuma ya Bukhari zai saba wannan kaida misali kun gane wannan dan ce سمي سيكشوا وما دام أن البخاري علقه بصيغة الجزم فهذا يدل على صحة سماع محمد بن إسحاق لهذا الحديث عن داود بن الحسين لأنه من طريقة أصحاب الصحيح بمن قوى تعير ما أبو تا صحيح لمعنى رجال دا حديثا سو إن قتتوني أنه إذا صح عندهم التحديث سو ما نكت أن من طريقة لأنه من طريقة أصحاب الصحيح domin kuwa daga cikin hanyoyi da manhajin ma'abuta sahihi ma'ana su Bukhari su Muslim annahu shine idza sahha indahum at-tahdith idan tahdisi ya inganta ma'ana wane yace haddathana to in an same shi ta wata hanyar ma daban in gani fi tariqin min at-turuq a wata hanya daga cikin hanyoyi fa innahum la yubaluna tubaluwansu a zakarul isnada sun ambaci isnadin ma وفيه التحديث إسناد لأقويش التحديث عن شيء حدثنا أم ذكروه وليس فيه التحديث كوكس أم بتيجي ما باب تحديث أتكيه أو ننسو دلتيني تلا يتبتع سوى تحنير أو ننسو شو أقوي تحديث ما معنى تحديث يعني تحديث شيني فتن حدثنا عندي أن تبتع لوانا يا جاي مواني يا تبتع سوى تحنير دبنبا تظاهر أن إسناد با سوى تحنير سنغانو أقوي حدوى أقوي daukar hadisi daga malami daga dalibi daga malamin sa to wannan shi ake cewa tahdithi in wannan ya tabbata ta wata hanya to shikenan basu damu ba ma sukan fadi hadisin ko da isnadin su fadi tahdithin a ciki ko kuma su fadi shi babu tahdithi shine kamar su kawo shi muallaka ba ku gane ba to Allah ya sa a lokacin yayi sai sai ce wa hadha ma'qudun min sai sai nake magana maganar tasihin sai mu shiga wani abu sai ce wa hadha ma'qudun min sahih ibn hibban wannan yana nuna mana malam salih ali sheikh ba iya fagin aqida ba ko wani fagi ya shiga yana magana za ku ga masha Allah kusa ina da rubuce rubuce masu yawa da hatta akan harkar abin da shafi fagen hadisi din yana da rubuce-rubuce haka majmu'in fatawa na Ibn Taymiyyah kun san ya rubuta wani littafi da yayi istidraki akan Mal Abdurrahman Ibn Qasim da ya tara majmu'in fatawa na Ibn Taymiyyah wannan Malam Salih Ali Sheikh din yayi masa istidraki akan wasu abubuwan da ya kamata ya sa su a cikin fatawa bai sa su ba ya ciciro shi ma yayi nasa aiki malami ne fa ba na wasa to sai yake cewa wa hadha ma'khudun min sahih ibn hibban bit tansisi to wannan maganar an dauko ta daga sahihin ibn hibban ya wa ana wata magana cewa ashabus sahih yana nufin su ashabus sahih malaman da suka ce za su kira littafin su sahihi sawa'un sharadi mai karfi mai tsanani irin na bukhari ko sharadin da bai kai haka ba irin na muslim ko da kishi ma na muslim mai karfi ne mai tsanani amma dai tsananin sa bai kai na bukhari ba ko kuwa wasu ne kawai wanda suke kira nasu sahihi irin su ibnu hibban irin su ibnu khuzaima dukkan su ma ana kiran su sahihi sahih to daga cikin hanyar su ita ce in suka samu wani hadisi a wani wurin an ce masa an da irin wannan siga sannan amma sun samu tabbacin tahdisi akwai haddathana ma'ana akwai dai cewa malamin ya gaya wa dalibin wannan hadisin in ya tabbata a gare su to sukan faɗi hadisin jiya da suka ga dama ko su kawo shi da isnadi ko su bar shi ba isnadin ba su ce haddathana a cikin sa ba su a wurin su tunda ya tabbata a gunsu to daidai ne ashe kenan sawar hadisin da suka yi a cikin littafin su shine inganta shi din kun gane wannan ashe kenan hadisin bukhari duk inda kuka ji ya ce qala rasulullah ko qala wani sunan sahabi bai kawo isnadi ba to akwai wata hanyar da wannan abun ya inganta a gare shi mun gane abu shine abin da yake nufi yau kada kai saurin kawo kaidojin ka na musallau da ka koya yanzu ka ce a to ya bukhari zai kaza a su suna da ilimi mai zurfi akan abun sun san dalilin da yasa su kawo dan sai ce li'annahu nassa alayhi fi muqaddimati wannan maganar da wannan kaidar ta ahli sahihi ga yadda suke yi ya fada shi ibn hibban ya fada a cikin muqaddimar sa ana salitab wa min sani' al-bukhari wa muslim daga cikin manhajin an ce sani'i ana nufin abinda bukhari ya saba aikatawa muslim ya saba aikatawa daga sana'a sani'in kuma yana nufin manhaji yana daga cikin abinda bukhari ya saba muslim ya saba wa ashbahuhu ma da kuma wanda ba su ba bil istiqra'i ta hanyar tatabbu'i da bibiya haythu tastaqimu hadhihi al-qa'ida ma'ana an samu wannan daga muqaddimar ibn hibban da kuma ayyukan bukhari ma'ana manhajin bukhari da manhajin muslim in ka bibiye su zaka fahimci wannan magana cewa inda sun samu ta hadisi ta wata hanya daga cikin hanyoyin hadisi to sukan faɗe shi yadda suka ga dama ko su kawo shi da tahdithin ko su kawo shi babu tahdithin kamar su kawo shi mu'allaka haythu tastaqimu hadhihi alqa'idatu yadda wannan qa'idar zata tsaya daidai dinta ba tare da tufka da warwara ba fi ma yadhkuruna cikin abin da suke ambata Allah sa an fahimci amma to sai ce wa hadha alhadithu mawsulun inda al-bukhari to shikenan ma wannan hadithin da kansa bukhari ya rawaito shi mawsulan shine ma'ana muttasilan ko ya fadi duka malaman aina fil adab al-mufrad ka je al-adab al-mufrad ka duba zaka ga wannan hadisi din wa fi kutubi da kuma wasu daga cikin littattafan sa wa inda al-imam ahmad haka nan yana nan aure imam ahmad bin hanbal ko jama'atin da kuma ma wasu malaman duk sun rawaito wannan hadisin ahabbu ad-dini ila Allah al-hanifiyyah as-sam'a kuma duk sun zo da cikakken isnadi da haka in ka samu wancan ai ka kara karfafa na bukhari da haka hadisi ya kila ya tsallake hadisi ne ingantacce yace wal ulama yace wa isnaduhu jayyid isnadin sa jayyid mai kyau ne wal ulama usahahu malamai sun inganta shi wa lahu shawahidu mukhtalifatun tadullu alayhi bayan ma wannan kuma yana da hadisi mai shaida gare shi to amma shawahid shi ma istilahi ne a gumal akwai abin da ake cewa ash-shawahid wal mutaba'at a mutaba'a ita ce malami ya muwafaka da wani malamin wajen riwayar wani hadisi abin da bai kai sahabi ba wajen tabi'ai misali wannan tabi'i ya rawaito hadisin sai wannan ma ya rawaito sun hadu a sahabi daya sai a ce wannan mutaba'a ce mun gane amma idan sahabi daban wannan sahabin ya rawaito misali kun ga wannan aina ibnu abbas to in aka samu ruwayan abu huraira aka samu ta ibnu umar to sai a ce wannan shahidi ne ga wannan shine ake nufi da shawahi abinda zai zama shaida ga wannan wanda duk wanda ya karanta musalan hadisi a cikin ku insha Allah in dai an tsaya sosai an fahimci abin wani abu ne mai saukin a gane shi to yanzu mun gama da maganar hadisin ita kawai muka tsaya yanzu sai darasi na gaba insha Allah zamu tashi akan abin da ya shafi ma'anar wannan maganar ahabbuddin ila Allah alhanifiyatu as-samhatu insha Allah ta'ala Allah ta amfanci abu Allah kara mana ilimi Allah kara mana fahimta Allah subhanahu wa ta'ala muke roko ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah saka wa malaman mu da alheri Allah kuma ya gafarta musu Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya taimaki shugabannin mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah